في الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أفضل سكين ساكه اللرى مجلس منا البرهان don ci gaba da karatunmu na littafin Ishmawi wadda yake na mazhabar Sadat al-Malikiyya rahmatullahi ta'ala alaihim na Sheikh al-Imam Abdul Bari al-Ishmawi ar-Rifa'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Yawmuna al-Hamis 13 ga watan Safar Hijira Alif da 439 wanda kuma ya zo daidai da 2 ga watan Nuwamba miladiya shekara 2017. Muna karatu a babi na abubuwan da suke warware alwala, babu na waqibul wudu. A wancan sati malam ya ambata mana cewa abubuwan da suke warware alwala sun kasu kashi biyu, akwai karuruwa su ne ahdas, akwai kuma asbab ahdas wato sabubban karuruwa, wanda muka ce akwai na uku da malam bai ambata ba, shine akwai abin da shi ba hadafi ba shi kuma ba sababi ba, shine kashi na uku daga cikin abubuwan da suke rawar alwala kamar ridda da kuma shakka. Malam a karatunmu na wancan sati ya karantar da mu ahdas wato karuruwa waɗanda suke karya alwala. Mun yi bayani akan me ake nufi da kari, sannan kuma mun karanta tare da ƙarin bayani, sannan mun shiga karatu akan sabubba, wanda muka karatu akan bacci wanda shi ma malam ya kasa shi zuwa kashi huɗu, kuma ya ambaci hukuncin kowane kashi, wanda wannan ya gudana a karatunmu na wancan sati. Yau za mu tashi a na biyu daga cikin sabubba, zawalul aqli bil jununi wal igma'i was sukri. Mala yace zawalul aqli, gushewar hankali, wannan shine na biyu, gushewar hankali. Gushewar hankali ya kasu kashi biyu. Gushewar hankali yana iya daukan ma'anar zawalul aqli bil kulliya haqiqatan, zawalu haqiqat al-aql, hankalin mutum ya tafi gaba daya, babu shi gaba daya. Akwai kuma gushewar hankali na dan wani lokaci, zawalu al-aql li sababi, gushewar hankali saboda dan wani sababi. Gushewar hankali wanda yake tafiyar da hankali gaba daya sa kamar hauka, gushewar hankali na ɗan lokaci kamar bacci, kamar abinan maye, kamar maye. Irin wannan gushewar hankali shi yana da bambanci da wancan na hauka. Amma dukkan kowanne ma da gushewar hankali na hauka, da gushewar hankali na maye, da gushewar hankali na farfadiya, duka sunansu gushewar hankali. Hankalin ne yake samun hijabi, wato tsakanin wato hijabi tsakanin zuciya da kwakwalwa. Duk sanda aka samu an samu wani abu yayi hijabi tsakanin zuciya da kwakwalwa, to za a samu tafiyar hankali. Ya danganta da irin hijabin, gwargwadon hijabin gwargwadon tafiyar hankali, saboda shi hankali wani abu ne da yake tsakanin zuciya da kwakwalwa, zuciya daban kwakwalwa daban. Hankali kuma wani abu ne wanda abubuwan guda biyu su suke sarrafa, su suke samar da shi. Zuciya tana da wani haske da Allah ya halitta mata, kamar da malamai suke ambata, wanda wannan haske shi ne wanda yake haska kwakwalwa. Idan kwakwalwa ta hasku, kuma to anan ne sai a samu abin da ake cewa hankali. to daga an samu wani abu ya shiga tsakanin hasken nan da kwakwalwa to sai ya zama wannan hankalin sai ya zama an rasa shi to anan kuma sai mutun ya fara wani irin tasarrufi ba irin na masu wato cikakken hankali ba to idan mutun ya idan abu idan irin wannan ya samu mutun to a daidai wannan lokaci tunda muna magana alwala ne to a daidai wannan lokaci in yana da alwala ta kare saboda idan wanda zai yi bacci za a ce alwalar shi ta kare to kaga wanda hankalinsa ya tafi irin wannan tafiyar da muke magana akan ta min babu aula yafi mai bacci fita daga sanin me yake za haka malai ya kawo nau'uka na gushewar hankali guda uku yace biljununi da gushewar hankali da hauka wato nan yana nufin ta hanyar hauka gushewar hankali ta hanyar hauka wal izma'i da kuma farfadiya was sukri da kuma mai wannan wawun anan tana bada ma'anar abin tanwi au yawa gushewar hankali biljununi au al izma'i au al sukr yawa gushewar hankali domin waina abubuwan guda uku ba ana nufin su hadu a wurin kan mutum ɗaya ba dan kace atafi ne gushewar hankali da hauka da farfadiya da maye wato sai sun hade ne sannan su karya alwala ba haka ake nufi ba yawa kowanne ɗaya daga cikin ukun nan yana zaman kansa yana warware alwala idan mutum hauka ta same shi idan haukarsa mai zuwa ta koma ne to a lokacin da yake cikin halin hankalinsa akwai shari'a a kansa in yana da alwala tana nan idan haukarsa ta tashi to tana tashi tafiyar hankalin nan ya tafi da alwala ta kare to hakan nan mutumin da yake da farfadiya shi ma yana da alwala sai farfadiyar ta zo mashi sai ya fadi to idan bai yi sallar ba da zaran ya dawo cikin hayyacinsa sai ya sake alwala farfadiyar ta kare waccar alwalar hakan nan idan mutum ya shiga maye bayan yayi alwala to koda bai yi amfani da wannan alwala ba shigar samaye ta karya alwala ya karya alwalar idan ya dawo hayyacinsa to sai ya sake alwala wannan shi ake nufi da cewa suna karya alwala saboda ai mutum bai san ba menene zai fita masa a wannan halin kuma an kira su dama sababi saboda kaga tafiyar hankali hauka ko farfadiya ko maye mutum zai iya fitsari bai san yayi ba zai iya bayan gari bai san yayi ba balle fitar da iska waɗannan abubuwan za su iya bayyana masa bai sani ba da sauran hadisi duk za su iya fita masa bai sani ba to idan ku haka ne kenan waɗannan abubuwan kuma yanzu ba za a zo a ce to ai abincika yayi ko bai yi ba za a zo mun yi magana akan haka lokacin da muka bayani akan bacci kawai da zaran haka ta samu to alwala ta warware kawai kuma tafiya hankali yakan yi tasiri ne ma a taklifin mutum taklifinsa yanzu mu nan gaba ɗayanmu mukallafai ne ko in ce mafi yawan mu anan mukallafai ne ina ce mukallafi kuma shine wanda ya balaga kuma yake da hankali to kaga da zarar hankali ya tafi ko da hauka ko da farfadiya to tafiya hankalin nan ya dauke taklifi idan tafiyar hankalin ya kasance da hauka ne ko da farfadiya to ya dauke taklifi gaba dayansa da a ce mahaukaci zai fada cikin hauka da daddare a watan azumi da daddare bai dawo hayyacinsa ba sai washe gari da daddare sai zamana lokacin azumi wunin azumi muqaddara yau abinan alhamis tun jiya laraba da daddare yake hauka sai yau alhamis da daddare ya farfado daga wannan haukar ya samu lafiya daga wannan haukar to yanzu awoyin azumi na yau alhamis gaba ɗaya ba su same shi a cikin hankali ba to tunda tafiyar hankali ne ta fiskar hauka to ba rama azumi a kansa saboda ai taklifin ya tafi bil kulliya taklifin ya tashi a kansa ne kwata kwata shari'a ba ta magana da shi haka inda farfadiya ne amma banda maye saboda gushewar hankali da maye ba irin gushewar hankali ne da hauka ko da farfadiya ba dan haka shi yana da bambanci da sai shi maye kaman bacci ne da mai maye da mai bacci da mai suma wannan duk hukuncin su ɗaya su kuma wajen taklifi ya tashi akan su a lokacin da suke cikin wannan halin amma da zarar wannan hali ya kau daga gare su to ibada za ta in ma abociyar lokaci ne za ta dawo musu a matsayin lokacinta za ta dawo musu a matsayin lokacinta ta haka lokacin da ya tashi daga bacci bai yi sallah ba to lokacin ne lokacin sallar ko da kuwa lokacin sallar ya wuce almuhim waɗannan nawaqit ko asbab asbab waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke warware alwala ta fiskar sababi malai yake wa yantakidu alwudu'u birriddati wa bishakki fil hadathi to nan malam ya ratsa karatun da wani da waɗansu abubuwa wadda bai yi musu matashiya ba da yake wa yantakidu alwudu'u alwala kuma tana warwarewa kun ga ai nan alama ce take nuna cewa ya bambanta shi da maganar baya domin inda a ce hadasi ne waɗannan abubuwan da zai ambata to da ya ambace su a cikin hadasi inda a ce sababi ne to da yanzu ba buƙatar ya ce wayantaqibu inda yana irgo hadasi ne da kawai sai ya ce warriddati washak sai ya ɗora su akan waɗancan amma sai bai sai ce wayantaqibu wato nan yana nuna maka wata gaba ce wacce ba hadasi ba ba sababi ba kisa muka ambata a farkon karatun wancan satin cewa akwai hadasi akwai sababi akwai abin da ba hadasi bane ba sababi bane to kaga fadin malam al-Qismaini da cewa yayi ala thalathati aqsam abubuwan da suke warware alwala sun kasu kashi uku to da yafi tunda gashi shi ma ya kawo kashi na ukun yanzu wayantaqidu alwudu malam yace alwala tana warwarewa birriddati da ridda wa shakki fil hadathi da kuma shakka a hadathi ridda shine barin musulunci yana cikin musulunci sai ya fita daga musuluncin sakamakon wani wata magana da ya fada wacce wannan magana mai fadanta yana iya fita daga musulunci kamar ya ƙaryata Allah ko ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi alqur'ani ko kuma ya aikata wani aiki wanda aikata wannan aikin yana sababa ridda to idan mutum ya aikata wani aiki ko ya faɗi wani zance wadda irin wannan ayyuka suna fitar da mutum daga musulunci to idan yana da alwala alwalar shi ta kare man yakfur bil imani faqad habita amalu wadda ya kafirce da imani to aikinsa ya rushe dan haka daga cikin aikinsa akwai alwala idan yana da alwala ta kare saboda ya bar musulunci fitarsa daga musulunci to ya fitar da shi daga dukkan wani tsarki da ke tare da shi na musulunci abinda ya yi abadi ya rushe ta haka ridda tana karya alwala da zai dawo musulunci sai ya sake alwala ba zai yi amfani da waccan alwalar shi da ya yi kafin ya ridda ba wa shakki hakan nan shakka ash-shakku fil hadath shakka a hadathi ana karya alwala shakka a hadathi mun karanta a littafin ahlabi cewa shakka a hadathi ya kasu kashi uku ko dai ash-shakku fil hadath ko ash-shakku fil tuhur ko kuma ash-shakku fil sabiq minhuma ash-shakku fil hadath shakka a hadafi shi ne mutum ya samu shakka ce cewa wani abu ya fita masa koko bai fita masa ba wato yana da tabbacin yana da alwala tunda nan muna magana akan alwala ne yana da yaqini yana da alwala don duk sanda kuka samu shakka to akwai yaqini kuma a gefenta yana kishiyantar ta opposite din ta akwai yaqini daka nan duk wanda ya samu shakka akan hadisi shakka akan hadisi shine yana shakkar shin yayi fitsari ne ko bai fitsari ba shin iska ta fita masa ko bata fita masa ba wannan shine shakka a hadisi yana shakkar alwalassa ta kare ko bata kare ba da Hausa kenan yana da yaqini yayi alwala yana da yaqinin yayi alwala wannan shine mai shakka na farko malaman malikiya Allah ya musu rahama sun sanya wannan mai shakka daga cikin waɗanda alwalarsu ta warware amma wasu malamai da dama sun tafi akan rashin warwarewar alwala a sanadin irin wannan shakka kuma wannan zancen shine yafi ƙarfi yafi inganci saboda shine dalilai suke ishara zuwa gare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku a cikin sallah ya ji kamar wani abu ya fita masa to kar ya fasa sallar har sai ya ji wari ko ya ji sauti anan da ya ji kamar wani abu ya fita masa me ake ce wani abu shakka sai annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce kar ya fasa sallarsa kar ya bar sallarsa sai ya ji wari ko ya ji sauti wannan shakkar da ya samu fitar wannan abun fitar me ake nufi fitar iska ta tusa amma sai aka ce ya ji kamar wannan shine shakkar sai aka ce kuma kar ya bar sallar sai ya ji wari sai ko ya ji sauti kenan jin wari ko jin sauti shine me yaqini shine yaqini to sai aka ce kar ya bar sallah kenan alwalarsa tana nan wannan shakkar da yayin bata kariya alwalar ba tana nan me yasa saboda ai alyaqinu la yazulu bi shakk haka ka'ida ta fiqhu tace alyaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya kaucewa da shakka yaqini baya tafiya sanadin shakka shakka bata zuwa ta kori yaqini mutum yana nan akan yaqininsa shakka ba ta kawar da yaqini yaqini ne yake kawar da yaqini shi sama hadisin yace har sai ya ji wari ko sai ya ji sauti kaga jin wari ko jin sauti yaqini ne sanin yayi alwala yaqini ne to yanzu yaqini zai kori yaqini amma wani abu wanda bai kai yaqini ba to baya tashin yaqini baya daga yaqini daga mahallinsa sanan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da' ma yaribuka ila ma la yaribuka kabar abinda yake saka yake saka kokwanto ka koma zuwa ga abinda baya saka kokwanto to wannan hadisin ma yana tare da wannan fahimtar da muke magana a makarin jayar cewa shakka akan hadisi baya kare alwala saboda kabar abinda kake shakka ka koma wa abinda baka shakka yanzu mutumin da yayi alwala sai yake shakka ta kare ko bata kare ba shin alwalar yake shakka ko karewar yake shakka to da aka ce ya bar shakkar ya koma wa abin da baya shakka me ya kamata yi yana kan alwalarsa eh ka san da yawa suna fassarawa in ka ba da mutum wannan hadisin ka bashi wannan mas'alar abin da zai ce maka shine ya saki alwala da amma ya ribuka ila ka bar abin da kake kokonto ka koma abin da baka kokontansa shine ka saki alwala kawai dan ka bar kokonto wannan kuskure ne ka bi kokonto kenan wannan shine ka biyo kokonto ai dai ka saki alwala to ka biyo kokonto kenan ai wancan alwala da zaka sake ba a riga an yi ba yanzu ana magana ne akan abubuwa guda biyu da suka faru wancan ko bai riga ya faru ba to shi ba magani bane cikin abubuwa guda biyu da suka faru akwai alwala akwai hadisi yanzu kana da yaqinin kai alwala kana shakkar kai hadisi to ka bar shakkar ta hadasi ka koma kan yaqinin ka na farko na kai alwala ka ci gaba da aikin ka shine da amma ya ribuka ila mala ya ribuka sannan akwai shakka a cikin tsarki ashakku fi tuhur shakka ta biken shakka a tsarki shakka a tsarki kuma shine shi kuma yaqinin sa shi ma yana kishiyar sa yaqinin sa shine kishiyar tsarki me kishiyar tsarki hadasi yana da yaqinin yayi hadasi sai yana shakka yayi alwala ko bai yi alwala ba ya san yayi fitsari to amma yanzu shakka ta zo masa ni fitsarin nan da nayi nayi alwala ne ko ban yi ba sai ya samu shakka afwa sai ya samu shakka da ya samu shakka akan haka to me ya kamata yi anan idan muka dauki hadisin da amma ya ribuka ila ta salin ka bani idan ya samu anan idan ya samu idan muka dora hadisin da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka me ya kamata yayi ya sake alwala me yasa saboda yana da yaqinin yana da yaqinin hadasi yana da yaqinin yayi hadasi yanzu alwala yake shakka da amma ya ribuka bar wace shakkar da kake ta kai alwala ko baka yi ba ila ma la ya ribuka zuwa ga abin da baka shakka sa shine kai fitsari dan haka ka sake alwala an fahimta to wannan kenan shakka ta uku ashakku fi sabiq minhuma shakka akan wanne ya riga yazo masallaci ya shiga zai yi sallah an yi iqama har ya daga hannaye zai kabbara harama sai kawai shakka ta fado masa yana da tabbacin yayi fitsari a office ko a bandakin kasuwa ko a gidan mai yana da tabbacin yayi fitsari yana da tabbacin yayi alwala a bakin famfo amma matsalar shine yanzu ya rude sai da yayi fitsarin ne yayi alwalar ko kuma sai bayan yayi alwalan ne yayi fitsarin ya kasa ganowa wannan shine ashakku fi sabiq minhuma yana shakkar wanne ya riga wani fitsarin ya riga alwalar idan wannan ne me yafa me zai faru fitsarin ne ya riga alwalar sai zama alwalar tana nan ko ko alwalar ce ta riga fitsarin sai zama ta kare eyan sai haka shi wannan da mutum na biyu da wannan na uku hukuncin shi ne su sake alwala alwala su takare da shakka a tsarki da shakka a wanne ya riga suna warware alwala wannan shakka tana warware alwala amma shakka a hadasi ba ta warware alwala da haka kenan da malam ya kawo shakka lallai shakka ba shakka tana kare alwala amma sai dai shakkar da malam ya kawo shakka a hadasi itan ba ita ce mai kare alwala ba ashakku fi tuhur wa shakku fi sabiq suna da suke kare alwala Allahu a'lam shakka bata da wani matsayi a addini bata da wani matsayi a addini inna shakka la yaguni wa inna dhanna la yaguni min al-haqqi shay'a wa inna dhanna la yaguni min al-haqqi shay'a in yatabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yaguni min al-haqqi shay'a to malan sai ya ci gaba kuma da sabubba ai a cikin sabubba ya ambaci bacci ya ambaci gushewar hankali sai kuma ya danyi abinan ya shigo da wani abu ridda da shakka to yanzu abin da zai kawo nan gaba ci gaba ne na sabubba wa bi masjid zakari almuttasili bi batin alkafi aw bi batin aw bi batin asabi'i aw bi jambayha walau bi asbu'in za'idin in hassa malan yace wa bi masjid zakari kuma alwala tana warwarewa da shafan azzakari wato wannan ga namiji kenan almuttasil bi batin alkafi wanda ya sadu da tafin hannu wato shafan azzakarin wanda ya shafi wanda ya sadu da tafin hannu aw bi batin asabi' ko kuma da tafin yatsu cikin yatsu aw jambayha ko kuma gefen yatsu walau bi usba'in za'idin ko da kuwa da yatsa ce ta ƙari in hassa idan tana ne in tana ji a yanan in hassa tukunna in hassa in tana ji in wannan ƙari in hassa wannan ƙari in yana ji akan fasara shi in yana motsi alhas ba motsi bane alhas ba motsi bane alhas shine ji inda za a caka mata allura za ta ji ko da ba ta motsi in aka caka mata allura za ta ji in aka dosa nata a ruwan zafi za ta ji shine has idan ta taba ka mai irin wannan yatsar in ya taba ka da ita zai ji to shine tana da hasasiya an gane ko yawa domin asalin alhasasiya tana da alaka da abubuwa guda biyar ba almahsusat alkhams kuma kuna da su a boko ai akwai yan boko a nan bin gani ji ɗanɗanawa sinsinawa da kuma mai taɓawa to daga nan ne aka samu in hassa idan an taɓa ta zai ji an taɓa shi in ya taɓa da ita zai ji ya taɓa wannan shi ne tana da hissi kenan tana da hissi na yawa to wannan shi ake nufi da shi ake nufi da his din ana an gane don haka in hassa ba in tana motsi ba ne in hassa in tana ji amma ba ji irin na kunnawa ba yawa in tana ji wannan yatsa ko wannan ƙarin da cewa in hassa namiji ne saboda ya amince shi za'id ba yatsa yake ba za'id yake to za'id wannan namiji ne in hassa in wannan ƙarin yana ji domin ka ce in yana motsi fa ka fada da ma'anar ka afwan ka kuntata ma'anar in ka ce in yana motsi ka kuntata ma'anar dan zai yi wudin ba ta motsi kuma tana ji zai yi yawa zai yi in ba ta motsi amma kuma tana ji in ya taba zai ji an taba shi anan malam ya ambaci taba azzakari bi batin alkafi da tafin hannu ya ambaci gurare guda uku tafin hannu da kuma cikin yatsa da gefen yatsa wato yana nufin dai wannan muhalli wanda yake ya sha bamban da fata da fatar baya ko wannan muhalli wanda yake da hissi shi ma shine yake da hissi shi yake da normal hissi wannan domin nan baya wato hasas dinsa hissinsa na baya ba shi da baya isar da sako daidai ko in za ka gwada jin ruwan zafi da bayan hannunka kaga ba zai baka daidai ba ko jin sanyi da bayan hannunka ba zai baka daidai ba zai baka matsanancin yanayi fiye da yadda yake amma ta ciki zai baka daidai don haka wannan wato wani mahalli ne wanda yake da wata halitta a tattare da shi da take da alaka zuwa ga kwakwalwar dan adam wajen bashi sako na gane abubuwa. To saboda haka sai ya zama taba azzakarin yana da alaka kadai da wannan wajen, saboda shine zai iya baiwa mutum sako din da ake gudun ya same shi a cikin irin wannan hali na tsarki. To kaga idan aka ce tafin hannu ko aka ce cikin yatsa ko aka ce gefen yatsa, duk dai abin da ake nufi kenan, duk abu ɗaya ne. Ana so a nuna maka cewa ta kowane kwiɓi yadda wannan abin yake idan ya taɓa zakari, to akan haka ake magana, akan wannan ake magana. Kenan da a ce mutum zai taɓa al'aurarsa da bayan hannunsa, ko ya sani ko bai sani ba, ko da shamaki ko ba shamaki, ko da zira'i na hannunsa, to wannan babu komai, daidai yake da azzakarinsa ya taɓa cinyarsa, babu komai. An fahimta? Yawwa. To kun ji bambancin? To wannan sharadi na farko kenan abinan na game da taɓa azzakari. Sharadi na biyu, shin za a danganta shi da jin daɗi ko ba za a danganta shi da jin daɗi ba? Wasu malamin sun sa wannan sharadin ya zamana cewa ya ji daɗi ko ya yi nufin jin daɗi, gabanin hakan ɗin ya yi tasiri. Sannan shin idan ya taɓa wannan azzakarin nasa da hannunsa kai tsaye, ko kuwa ko da a ce tsakanin hannun nasa da azzakarin akwai wani shamaki, wanda wannan sharadin malam ya ambace shi, al-muttasil bi batni al-kaf, ya zama shafawan ya sadu da hannun, inda a ce ya shafa ne ta saman tufafi, ya taɓa gabansa ta saman tufafi, to alwalar shi ba za ta kare ba, saboda ai bai yi abin da ake cewa almasu ba, bai yi almasu ba. An fahimta? Yawwa. Wannan ya samo asali cikin hadisin abunan Busra binti Safwan ta tarawaito daga annabi alayhi salatu wassalam, man massa zakarahu falyatawadda, ko idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda, idan ɗayanku ya taɓa azzakarinsa to ya sake alwala, ya yi alwala. Wannan hadisi ne ingantacce, nan da yake massa, almas nan ana nufin kenan wato hannun ya taɓa al'aura kai tsaye, inda a ce akwai wani ba tsakani, to wannan ba a kiransa almasu, ba a kiransa almasu, saboda ba a samu me, ba a samu haɗuwa tsakanin hannun da kuma al'aura ba, an samu haɗuwa ne tsakanin hannun da tufafin, in tufafi ne akai. Al-muhim a nan wannan hadisin yana nuna duk wanda ya taɓa al'aurarsa a zakarinsa ya sake alwala, sawa'un ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba. Sai dai waɗansu malamai kamar da muka ce sun sharɗanta jin daɗi, suka ce sai in ya ji daɗi ko in ya yi shi da nufin jin daɗi, suka ce saboda hadisin Talq ibn Ali, hadisin Talq ibn Ali shi kuma annabi alaihi salatu wassalam da aka tambaye shi dangane da mutumin da ya taɓa al'aurarsa, namijin da ya taɓa zakarinsa, menene hukuncin alwalarsa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tsoka ce ita ma daga jikin gabanka, gaba ce ita ma daga gabanka, inma hiya bid'atun mink, gaba ce daga gabanka haka wannan ba komai kamar ka taba hannunka ne kamar ka taba kanka ne kamar ka taba kafarka ce shi ma na hadisin ingantacce ne yayin da waɗansu suke ganin ma akwai naskhi tsakanin hadisan guda biyu suke ganin hadisin busra ya shafi hadisin talqu dan haka an bar waccar magana ta cewa wata gaba ce a jikinka an dawo magana duk wanda ya taba ya sake alwala sai wasu suka yi da'awan naskhi da akwai zantuka masu fadi a kai saboda akwai jayayya sosai mai karfi dangane da wannan da'awa ta naskhi to waɗansu kuma suka yi tarjihi suka rinjayar suka ce ai hadisin busra ya fi hadisin talqu inganci don haka suka riƙe hadisin busra kai tsaye ba tare da sun waiwaici hadisin talqu ba wasu kuma suka rinjayar da hadisin talqu ibn Ali suka ce taba azzakari da namiji kwata-kwata baya karya alwala innama hiya bid'atun minka suka yi tarjihi kawai to wasu kuma ta suke ganin ai hada su su biyun ai aiki da su jami'i zai yiwu kuma ba a kaiwa zuwa ga naskhi da'awan naskhi ko zuwa ga tarjihi har sai idan jami'i ya gagara don haka suka ce jami'i tsakaninsu zai yiwu ta yaya suka ce ta hanyoyi da dama zai yiwu a ce hadisin da ya yi magana cewa ai wata gaba ce daga jikinka zai yiwu wannan hadisin yana nufin wanda ya taba ba tare da nufin jin daɗi ba wanda ya taba gabansa kamar yadda zai taba hannunsa kamar yadda zai taba kafarsa ba hankalinsa yana kan wata sha'awa ba ko kaɗan yanzu misalin wanda yake wanka ya yi wankan janaba kuma yana son ya yi wanka kuma na tsaftace jiki ko na ce wankan sabulu wankan gayu kwalliya a bayan nan ya zo yana wankansa na kwalliya wajen goje-gojen sabulu sai hannunsa sai ya bigi gabansa a wajen wanka shin irin wannan taɓawan ko irin wannan bugan za a irga shi a matsayin taɓawa ne don sha'awa ko kuma kawai taɓawa ne wata gaba ce daga jikinka wai ba yadda ka iya tana tare da kai idan hannunka ya je kusa da ita zai taɓa ta za mu ɗauka cewa wannan kawai taɓawa ce ta zo ta bisa kawai yanayi na yadda aikin wanka yake amma ba don wata sha'awa ba to sai a ce to in dai irin wannan taɓawan ne shi babu komai sai ya zama ai ma'ana ta bayyana cewa ya yi kama da wata gaba daga cikin gabar jikinka yadda za ka taɓa goshinka haka ka taɓa baka ji komai ba yadda za ka taɓa hancinka haka ka taɓa shi baka ji komai ba to sai a ce wannan bai karya alwalar mai wankan ba akan hadisin talqu ibn Ali amma wanda ya taɓa don ya ji daɗi to shi kuma alwalar shi ta kare akan hadisin busra bintu safwan wadda ya wato kenan man masta zakarahu liyaltazza aw man masta zakarahu waltazza falyatawadda wadda ya taɓa azzakarinsa ya shafi azzakarinsa don ya ji daɗi ko kuma ya ji daɗi to ya sake alwala to sai ya zama saboda hadisin talqu an yi ƙaidi wa wannan hadisin na busra cewa ana nufin sai da jin daɗi wasu kuma suka ce a'a ana nufin wadda shi hadisin talqu zai yi aiki ga wadda ya taɓa ta saman tufafi hadisin busra shi kuma zai yi aiki ga wadda ya taɓa ta ba tare da wani hijabi ba to amma jam'i wadda ya fi kusa da ya fi kama da daidai shine jam'i na farko cewa bambanta tsakanin wadda ya taɓa don jin daɗi da wadda ya taɓa tamkar ya taɓa wata gaba daga cikin gaban jikinsa Allahu a'lam ta haka wannan a takaice ita ce mas'alar da malam yake nufi anan cewa taɓa azzakari yana karya alwala anan menene hukuncin mace ita? Ita mace hukuncin bai shafe ta ba? To malam zai ambaci, idan ya ambaye magana akan mace sai mu yi magana game da mace a wancan wajen insha Allah ta'ala. Daka anan zamu ce taba azzakari mai karya alwala yana da sharadi guda uku. Sharuda guda biyu malam ya faɗa. Sharadi na uku bai faɗe shi ba. Sharadi na farko da malam ya faɗa ya zama taba wannan kai ya zama taba wannan ya sadu tsakanin hannu da kuma al'aurar babu shamaki, idan babu shamaki. Sharadi na biyu ya zama da cikin hannu ne ko cikin yatsu ko gefen yatsu, wato da mahallin da yake iya kaiwa sako daidai. Sharadi na uku ya zamana yayi ne da nufin jin daɗi ko kuma ya ji daɗin da ya taɓa. Wannan cikin sharadin da malam bai ambata ba. To wannan sun sharuɗa guda uku wadda su ake la'akari da su wajen hukunta karyewar alwalar wadda ya taɓa a zakarinsa. Malam ce wa billamsi, sannan alwala tana warwarewa billamsi da shafa. Da shafa wannan shine na nawa kenan a cikin sabubba na hudu. Na farko bacci, na biyu gushewar hankali, na uku taba al'aura, na hudu yanzu shafa. Nan shafar malam ya takaita ce wa billamsi da shafa. To shafar bisha ko shafar abuna mota? To nan lams da yake nufi shine wato shafar mace. Wa billamsi da shafar mace kenan, haka zamu ce. Wa huwa ala arba'ati aqsam, wannan shafar ta kasu kashi hudu. Malam yace in qasada lazzata, idan yayi nufin jin daɗi, wa wajadaha, kuma ya samu jin daɗin, fa alayhi alwudu, to wajibi ya sake alwala. Wannan shine kololuwa kenan. Dama dan ya ji daɗi yayi kuma ya ji daɗin, to wannan shine mutum na farko wanda ya kure lamba. Fa alayhi alwudu, to wajibi ya sake alwala. Wa in wajadaha, idan kuma ya samu jin daɗin, shine kashi na biyu. Wa lam yaqsidha, bai kuma yi nufin jin daɗin ba, shi ba nufin jin daɗi ba, ya taɓa. Amma da ya taɓa ɗin kuma sai saƙon daɗi sai zo masa, to fa alayhi alwudu, shi ma zai sake alwala saboda sun yi tarayya da wancan wajen samun daɗi. Wa in qasadaha, idan kuma ya yi nufin jin daɗin, wa lam yajidha, ko bai samu jin daɗin ba, da wannan yana da kamar wuya. Malam Allah ya masa rahama, Allah ya masa rahama, har dai mutum ya taɓa mace dan ya ji daɗi kuma sai ya ji bai ji daɗin ba. Fa alayhi alwudu, to shi ma wajibi ne ya sake alwala. Wannan kenan umila bi naqibi qasdihi, wannan za a mu'amalance shi da kishiyar manufarsa. Tunda nufinsa jin daɗi ne kuma bai samu jin daɗin ba, to za a mu'amalance shi da kishiyar manufarsa sai ya sake alwala. Tunda haka ne ma innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, tunda ya yi niyyar jin daɗi, to shi kenan bai samu jin daɗin ba, aje ya yi asara amma niyyarsa ta karya masa alwala, inda manufarsa kenan. An fahimta? Kuntum, akwai wannan ka'ida ce a karatunmu na qawaid, za mu zo irin wannan abubuwan, za ku yi ta gani da shari'a. Yanzu misali, mutum yana kwance bayi da lafiya, attajiri mai kuɗi yana kwance bayi da lafiya, yana cikin jinya, sai kawai ya kira wata matarsa cikin matansa, mai wada ya mata saki biyu saura ɗaya, sai ya ce ya sake ta saki na uku, ko kuma da bai taɓa ta saki ne, ce ya sake ta saki uku, yana jinya kuma attajiri ne. To anan niyyar sakar ta yi gado kenan, to sai an bata gane ko? Yawwa, to sai an bata shi ne, za a mu'amalance shi da kishiyar manufarsa. To a shari'a, idan mutum ya yi wata niyya wace wadda aikinta zai yi tasiri, zai haifar da wani sabon hukunci, to ko da aikin bai samar da wannan hukuncin ba, niyyarsa za ta samar da hukuncin. Mala yace wa in kasadaha, idan kuma yayi nufin jin dadin, wala majid hamun shi ko, wa illam yaksid al-ladhata, idan kuma bai yi nufin jin dadin ba, walam yajidha, kuma bai samu dadin ba, fala wudu alaihi, to babu alwala a kansa da tawajaba, ba wajibcin alwala a kansa, bai yi nufin jin dadin ba kuma bai samu jin dadin ba. A taƙamace malamai suna masa kaidi nan, malam ya masa kaidi guda daya, amma akwai wani kaidi har yanzu da malam bai yi ba, shine taba mace, amma anan malam akwai wata hikima nan fadin sa, wabillamsi da ya takaita, wabillamsi din da ya takaita, malaman malikiya sukan fadada ma'anar shafa wannan, baya takaita ga mace kadai, suna ganin koda namiji ne mai kama da mata, haka yake kitsubur, kuma babu ba amradi, baya da gemu, ba ma ba mai askewa ba, mai askewa ana kankarewa, ai ga alamar gemu tare da shi, yawa wadda kwata kwata baya da shi, kuma sai ya zo shi gashi nan kamanninsa na mata, ga yanga, ga kwalisa, ga san ado da kwalliya, ga san karya harce da farfari da ido, gashi nan dai wani iri. To irin wannan mutumi malaman malikiya suna ganin za a iya taba shi don jin daɗi, to duk wanda ya taba shi kamar taba mace ne. Shi yasa Umar yake ya kori irinsu daga Madina, ni ganka da irin wannan kamannin sai ya kore ka a garin, za ka fitini mutane. Hakan nan mata maza, shi ba namiji ba, shi ba mace ba, ya ba da siffofi na mata kamar yayi nonuwa, amma kuma yana da mata shi ma, yana kama da mata a kirjinsa, amma kuma al'aurarsa shi namiji ne. To irin wannan shi ma kun ga duk zai ɗauki wannan hukuncin, da haka faɗin malam wabillamsi, mata ne ban yi wannan tambihin ba, faɗin malam wabillamsi akwai hikima a ciki ta faɗaɗa kalmar kar ya takaita akan mace kadai. To bayan nan mu koma magana mu da muka ɗauko ta kaidi. Kaidin da malamai suke shi ne ya zama wannan wacce aka taba din, macen da aka taba din ya zama ana sha'awar irinta a al'ada, yawa ya zama ana sha'awar irinta bisa al'ada. Idan ya taba macen da bisa al'ada ba a sha'awar irinta, kamar ya taba yarinya yar shekara biyu ko uku, suka ce ko ya ji dadi ba zai sake alwala ba, sai dai in wani abu ya fita masa, in mabi ya fita masa, to jaraba ta ka jaraba, sai ya sake alwala saboda fitar mabi. Amma idan har mabi bai fita masa ba, ba abin da ya fita masa, sai ya taba yarinya yar shekara biyu don ya ji dadi, alwalar shi bata kare ba, saboda irinta a al'ada ba a taba ta ji dadi, ya fita daga dabi'a. An gane? Kamar ya shafa akuya don ya ji dadi, in wani abu bai fita masa ba, ba wani abu haifa a taɓa kuya a ji daɗi, da haka ya fita daga ɗabi'a. An fahimta? To hakan nan kuma da zai taɓa namiji ba mai kama da mata ba, normal namiji sai ya ji daɗi, wannan ma baya karya alwala, sai dai wani abu ya fita masa, saboda ya saɓawa al'ada. Ko kuma ya taɓa iyadan billah mahaifiyarsa, sai ji daɗi, a'udhu billah akramakumullah, sai ji daɗi, alwalar shi ba za ta kare ba, sai dai wani abu ya fita, ko ya taba yar shi sai dai wannan abi ya fita dukkan malamai sun yi wannan kaidin ya zama wacce aka taba din ya zama taba ta dama ana jin dadi ya taba baliga ko kuma mumayyiza murahiqa ko mumayyiza kamar yar shekara misali shekara 9 zuwa 10 a wannan tsakanin irin waɗannan yaran zai yiwu a ji daɗi in an taɓa su to idan ya taɓa irin wannan sai ya ji daɗi a rashi ta kare ko da ba abin da ya fita saboda ai ya taɓa wacce a al'ada dama za a iya jin daɗi in an taɓa ta to wannan ƙaidin khuzuhu kurke shi yana da muhimmanci ba taɓa kowace wacce ba ne yake karya alwala ba taɓa komai ne yake karya alwala ba sai taɓawan wacce taɓa irinta dama yakan sa jin daɗi bisa al'ada da haka nan muna da sharuɗa guda biyu kenan sharaɗi na farko ya zama wadda aka taɓa ɗin dama taɓa ta bisa al'ada yakan sa jin daɗi sharaɗi na biyu ya zamana shi ne abubuwan da malam ya lissafo mana yawa sai malam ya ce na farko in ya yi nufin jin daɗi ya samu jin daɗin wannan kan malam ya yanke masa hukunci alwalar shi ta kare na biyu malam ya ce in ya samu jin daɗin bai yi nufi ba ya ce shi ma alwalar shi ta kare zai sake alwala wannan saboda me shi saboda dama abin da ake dama shine ita ce illar shine jin daɗin kuma ya same shi alwala ta kare na uku idan ya nufin jin daɗin bai samu jin daɗin ba alwala ta karye sai ya sake saboda menen kuma niyyarsa na hudu shi kuma bai yi nufi ba bai samu ba ba zai sake alwala ba saboda me ba niyya ba illa to sai dai anan jumhurin malamai sun tafi akan wannan batu cewa taɓa mace da jin daɗi yana karya alwala ƙundarsu babbar madogararsu na dalili aya cikin alƙur'ani mai girma cikin suratul ma'ida da ubangiji ta'ala yake cewa awla mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba ayar alwala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ay wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min alghaiti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba anan mun sha magana akan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ababen da suke farillai na alwala yadda ake alwala abubuwa guda hudu ya ambata ko mu ce biyar hadda niyya idza qumtum ay idza nawaitum guda biyar sannan ya biyo baya da abubuwan da suke karya alwala wa in kuntum junuban fatahharu sannan sai ya ambace kuma uzurori wa in kuntum marda aw ala safari in ba ku da lafiya ko kuna kan hanya wannan uzuri ne da ka iya hana amfani da ruwa inda alwala dai da ruwa ake to yanzu ga uzuri guda biyu da ka iya hana ku amfani da ruwa ko dai rashin lafiya almarad ko kuma tafiya rashin lafiya yana iya hana amfani da ruwa saboda gudun karuwar ciwon ko rashin warkewarsa da wuri ko kuma faruwarsa dama akwai alamunsa to wannan yana hana amfani da ruwa matuƙar za a samu irin waɗannan matsaloli ko kuma tafiya kuma takan wato galibi matafiyi yakan rasa ruwa galibi matafiyi yakan rasa ruwa a zamanin da ba fiye wuta yanzu an sake samun sassauci sosai na rashin ruwa a hanyar tafiya yanzu motoci babu ruwa a galan da duk mota da ruwa a galan yanzu ba ruwa a galan saboda ruwa ya wadata almuhim matafiyi shi aka fi tsammanin cewa zai rasa ruwa, ba a tsammanin mazaunin gida lafiyayye, lafiyayye zai iya amfani da ruwa, yana zaune a gida yana kusa da ruwa, shine dama wadda ba ambata ba. To waɗannan uzurai da aka ambata, sai kuma aka ambaci dalilin da zai iya samun su, abin da zai iya samun su su yi taimama, sai Allah ta'ala ya ce aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti, nan aw malaman tafsiri suka ce tana da ma'anar wa jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an, ɗayanku ya je yayi bayan gida bashi lafiya, ko ya je yayi bayan gida yana halin tafiya ya rasa ruwa, aw lamastumun nisaa ko kuma kun taba mata, to mara lafiya za a ce ya taɓa mace, zai yiwu lafiyarsa ta taɓa mace tana nan, amma jinyarsa ta taɓa ruwa kuma ita ma tana nan, yana da jinyar da ba hali yayi wanka amma yana da lafiyar da zai iya jima'i, wannan zai yiwu. Don haka mara lafiya ya taɓa mace amma kuma ba zai iya amfani da ruwa ba, sai Allah ta'ala ya ce falam tajidu ma'an, sai ba ku samu ruwa ba, imma haqiqatan wa imma hukuman, rashin samun ruwan ko a haqiqa ba ruwan ana tsammani a wajen matafiyi, ko a hukunci ba ruwan ana tsammani a wajen mara lafiya, ga ruwan na ma ba zai iya amfani da shi ba, shine a hukunci ba zai iya amfani da ruwa ba. To sai Allah ta'ala ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba, to ku nufi kasa mai tsarki, taimama kenan ba, famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, ku shafa fuskokinku da hannayenku daga wannan kasar. To wannan ayar da ta ce ko ɗayanku ya je ya yi bayan gari ko kun taɓa mata ba ku samu ruwa ba, sai malamai suka ɗauki lamusumin nisa a nan suka fahimci cewa kenan taɓa mace yana karya alwala, kamar yadda bayan gida bayan gari yana karya alwala, jama'a an fahimta wannan, shi ne jumhurin malamai suka tafi a kai cewa taɓa mace da hannu a kansa, kuma malam ya gina mana wannan karatun, Allah ya masa rahama. Kamar sai dai wasu malamai kuma ƴan uwansu malamai su kuma su suke fahimtan cewa lamastum anan ba yana nufin taɓawa da hannu bane ba fa, yana nufin jima'i ne. Al-Qur'ani ya rufe kalmar ce ya yi amfani da mulamasa saboda kawaici, aka ce lamastu, suka ce kuma wada'in kalmar ma a lugha, asalin wada'in kalmar ma a lugha baya nuna taɓawa da hannu kaɗai, saboda lamastu ala wazni fa'altu, wannan kuma yana nufin aiki tsakanin mutum biyu, mulamasa, kowa ya kawo gudunmawarsa, kaga wannan ya fi kama da jima'i, kowa ya kawo gudunmawarsa. Lamas ai jama'atun, wasu suka fassara jama'atun wan nisa'a, kun yi jima'i da matayi. Akan wannan fassarar sai ya zama kenan ba taɓa mace fa da hannu ake nufi ba, jima'i ake nufi. Wannan fassarar kuma wasu malamai suka ce ai ma ta fi ba da fa'ida, saboda da aka ambaci bayan gari hadasi ne ƙarami wanda yake karya alwala. Nan ayar wannan mulamasa in mun fassara shi da jima'i to yanzu wannan ya zama hadasi babba wanda yake karya wanka, sai ya zama ayar ta ba da dama wa mai ƙaramin hadasi zai iya taimama, mai babban hadasi ma zai iya taimama. Amma idan muka taƙaita ma'anar akan duka suna magana akan ƙaramin hadasi ne, mai bayan gida da mai taɓa mace da hannu duk ƙaramin hadasi magana alwala kawai take yi, ba wata fa'ida da za a samu ta mai janaba zai iya taimama a cikin ayar, jama'a an fahimta. Don haka zance mai inganci wadda ni na gamsu da shi a bisa bincike da ni akan wannan matsala shine taɓa mace baya karya alwala, ko da ku mai taɓawan ya ji daɗi in dai ba wani abu ne ya fita masa ba, kuma abin da yake karfafa haka na Aisha radiyallahu anha ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sambaci wata daga cikin matansa ya tafi masallaci bai saki alwala ba. Don haka kenan sai ya zama duka waɗannan bayanai da muka karanta idan aka ɗora su a mizani na dalilai inda nassi ne, to za a samu cewa taɓa mace dai da hannu to baya karya alwala. To amma sai ka samu a dacan ma aka ce mai gida in ya kawo cefa ne da faifayi ake karɓa in ta yi alwala, kawo cefa ne a laida ba za su haɗa hannu ba, ko yatsa su ci taɓa yatsa ta sai ta sake alwala, saboda an ce in namiji ya taɓa mace alwala ta kare. To kaga ko a karatun ashmawiyin ma cewa aka ce in an yi nufin jin daɗi an ji daɗin, amma mai karɓan cefa ne mai kawo kuma jin daɗi a cikin al'amarin, ko ba haka ba? Kila ma zan saɓa cika ya kawo cefa nan. Allahu ta'ala alam. To abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure Ubangiji ta'ala ya yafe mana. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تسوقوا كما إذا أنك شاهدت لزما كنت تبقى تصور ماتا wata tsohuwa hukuncinta ya shiga cikin ƙaidi na farko da muka yi magana a kai, cewa ya zamana wacce za a shafa ɗin nan bisa al'ada shafar irinta yakan haifar da sha'awa, kaga ya danganta da irin tsufarta. Idan tsufarta ya kai ga bisa al'ada ba za a taɓa ta ji daɗi ba, to idan mutum ya taɓa ta ma ya ji daɗi alwalar shi bata warware ba sai in wani abu ya fita. Amma tsufa ba kowace tsufa ba ce take hana jin daɗi. Alƙur'ani ma ya ambaci tsofi daga cikin matayen da ma aka sassauta musu hijabi, wal qawa'idu minan nisa'i allati لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وانجي تعالى يتي دكما ما تاي وأن دا صوفة تطغن الدسو سلقا سن صوفة سنجتكم وأن دما لا يرجون نكاحا باسا ما ساكما واتو قدين أوليه. To kaga nan Al-Qur'ani ya gaya mana wace ce tsohuwa wacce la tushtaha, wace ce tsohuwa wacce ba a sha'awarta, ita ce tsohuwar da ba aure a ranta kuma ba a sha'awar aurenta. La yarjuna nikahan, ba ta tsammanin zai yi wuta ya aure, ita dai ba bukatarsa take yi ba, sannan kuma ita ba mai ganinta ya ce ya ga matar da zai aura. Wannan alama ce ta cewa wannan mata ta fice daga cikin cycle na matan da ake sha'awa. Walaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahun, Allah ta'ala ce to irin waɗannan babu laifi a kansu dan sun ajiye tufafinsu, ghayra mutabarrijatin bizina, amma fa tare da haka su ɗin ma kar su yi kasu bayyana ado. To ado shi kuma hukunci kuma wani abu ne daban, amma tsohuwa babu laifi dan ta zauna da irin tufafin da muharraminta zai iya ganinta, don wani wanda ba muharrami ba ya ganta wannan tufafin babu komai. Tsohuwa ta sa rigarta ta aftanfa ta ɗaura zaninta, ba mayafi ba hijabi ba komai, tana zaune kanta ba dan kwali din ma farin gashin ma fari fatne fari furfura ce. To da muharrami da wanda ba muharrami ba ya ganta haka, wannan babu komai, matakar ba ta caba ado ba. In ta caba ado ta yi zana zana a fiska ta yi waye ta shafa shafe, to kaga wannan kuma an hana ta, saboda wannan kuma zai iya haifar da wani abu. Allahu a'lam. Na'am. Alaikum. Yace matar da muke magana akai wace mijinta ya sake ta yana rashin lafiya kuma sai ta samu wani miji ta yi aure to wai tana da gadon wancan din ko da ce ta yi aure to anan sai mu ce ya rasu ne kafin ta yi auren ko sai bayan ta yi auren ya rasu idan kafin ta yi auren ne ya rasu to tana da gadon sa idan sai bayan ta yi aure ne ya rasu to wannan ai ita ma za mu ji cewa ta yi ita ce ma ta neme sake ta ba sani ba tun daga bukatar ta ta nuna ka fahimta dan haka dama ai ana gudun karko shi ya cire ta ne daga cikin magadansa dan ya mata bukulu to idan kuma wani abu ya zo daga bangaren ta wanda yake nuna mana cewa ita ma fa kamar ma maiwa ta ga bai da lafiya tana ganin ba za ta iya zama da marar lafiya ba gaskiya wala Allah ita ce ma ta nemi ya sauke mata ko tai sanadin da zai sauke mata tun daga shi ma har ta yi aure to yin auren ta zai sare da wancan damar ta cin gado Allahu a'lam na sai jimi yace akwai wani wanda in ya ji muryar mace ma sai ya ji dadi a ransa to ba ambaci daga cikin abin da yake karya alwala jin muryar mace ba ko jin dadi ta hanyar sauraro ko ta hanyar kallo ko ta hanyar abinan tunani ba wannan ba a kawo su daga cikin abin da yake karya alwala ba dan mutum yayi tunani yana da alwala ko ya ji murya ta mace yana da alwala ko ya kalli mace yana da alwala sai ya ji dadi ko ma har gaban sa ya tashi amma ba abin da ya fita to wannan babu komai ba a sa ba ina nufin babu komai a hukunci ba game da alwalarsa nake magana yawa babu komai game da alwalarsa ba sai ya sai ba zai sake ta ba a bisa wajibi sai idan ya duba kuma ya ga wani abu ya fita masa kuma musamman wanda ya ji gabansa ya tashi to shi akwai bukatar ya je ya tsuguna ya duba ya ga halin da yake ciki in yi wani abu ya fita masa to fitan wannan abin da ya sa ya sake alwala in ba abin da ya fita shikenan tashin gabansa bai karya masa alwala ba an fahimta wannan mas'alar da ya kawo jin muryar mace ya sa mutum ya ji daɗi wannan wani abu ne wanda yake da dama daga cikin mazaje suna da irin wannan abu ya ji daɗin muryar mace sai sama alqur'ani ma ya ja kunnan matan gida annabi sallama akan murya wala takhda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ko fala takhda'na bil qawl kar ku dinga rangwadin murya wanda yake da jinya a zuciyarsa nan jinya na nufin ta munafurci saboda muminin kwalai ta zai sha'awar matar gidan manzon Allah sallama sai munafiki to amma wannan ishara ce zuwa ga cewa zukatan maza sukan amsa da jin muryar mata sukan amsa da jin muryar mata amma hakan kuma zai kare alwala ba Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.